Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da download da niya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin a yau 18 ga watan Janairun shekara ta 2016. Ina tare da
Maryam Dauda ga kanan labarai. Rundunar sojan ƙasar Kenya ta ce ta kashe shugaban bangaren leƙen asiri na ƙungiyar Al-Shabab da ke Somalia. ‘Yan sanda a babban birnin Uganda sun ce sun harbawa masu jefa kura'a da suka fusata saboda matsalolin da suka fuskanta a rumfunan zaɓe barkonon tsohuwa. Shugaba Barack Obama na Amurka ya tabbatar da zannan cewa zai kai ziyara zuwa ƙasar Cuba a wata mai zuwa.
To, bayan kun gama shan labarin duniya, za mu leƙa Jamhuriyar Nijar mu ji wainar da ake toyawa wajen yaƙin neman zaɓe da yake aski ya zo gaban goshi a zaben da za a yi a ƙasar. Sai kuma mu ji shirye-shiryen da 'yan Nijar mazauna ƙasar Kamaru suke yi game da wannan zaben. A Najeriya kuma za mu dubi batun ci gaba da tsare Kanal Samba da sauki. Tsohon mai baiwa shugaba Janatan shawara a kan matakan tsaro bisa zargin cewa ya yi rubda ciki da kuɗin sayan makamai. Kada kuma a mance, za mu gabatar da sai bango ya tsage.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rundunar sojan ƙasar Kenya ta ce ta kashe shugaban bangaren leƙen asiri na ƙungiyar Al-Shabab da ke Somalia, amma kuma ƙungiyar na musanta ikirarin dakaran. Mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar, David Obonyo, ya faɗa wa manema labarai yau Alhamis cewa an kashe Mahad Karate, wanda kuma aka sani da suna Abdulrahim Muhammad Warsami, tare da wasu manyan ƙungiyar su goma a wani hari ta sama da aka kai a kudancin Somalia ranar 8 ga watan nan na Fabrairu. Wani shafi mai goyon bayan ƙungiyar Al-Shabab na yanar gizo ya ce wannan rahoton ba gaskiya ba ne, kuma Karate na nan ƙalau. Sanarwa kuma ta ce babu wani hari ta sama da ya taɓa sansaninsu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da ba da takwicin dala miliyan 5 ga duk wani mai bayanin da zai kai ga hukumta Karate. Ma'aikatar ta ce ya taka muhimmiyar rawa a Amniyat, wani reshen ƙungiyar Al-Shabab da ya kai hari a jami'ar Garissa da ke Kenya a watan Afrilun bara waccan, wanda ya halaka kusan mutane 150. Ƙungiyar dai ta kai hare-hare a Kenya tun bayan da gwamnatin ƙasar ta tura dakaranta zuwa ƙasar Somalia don yaƙi da 'yan Al-Shabab a shekarar 2011.
'Yan sanda a Kampala, babban birnin ƙasar Uganda, sun harbawa masu jefa ƙura'a da suka fasata a rumfunan zaɓe barkonun tsohuwa. Rahotanni sun nuna cewa hakan ya faru ne a wurare da dama a kewayen Kampala a yau Alhamis ɗin nan, a yayin da 'yan Ugandan ke kada ƙura'a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar wakilan ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka a can, Elizabeth Pollard, ta faɗi cewa jami'an tsaro sun harba barkonun tsohuwar bayan da jama'a suka tunkari 'yan sanda suna korafin cewa ba su samu damar kada ƙura'a ba, kuma an ɗauke akwatunan zaɓe daga rumfuna kafin cikar wa'adin da aka bada. Da farko dai, hukumar zaɓen Uganda ta faɗa a wata sanarwa cewa an fara kada ƙura'a a kan lokaci a yawancin sassan ƙasar, duk da cewa akwai ɗan jinkirin da aka samu a wasu wuraren, hada kuma wato a wasu wurare a babban birnin ƙasar da kuma gundumar Wakiso. 'Yan ƙasar Uganda fiye da miliyan 15 ne aka yi wa rajista don kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisa da kuma na ƙananan hukumomi da ake yi.
Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya tabbatar da zannan cewa zai kai ziyara zuwa ƙasar Cuba a wata mai zuwa domin ƙarfafa ci gaban da aka samu a dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma ƙoƙarin inganta rayuwa al'ummar ƙasar ta Cuba. A lokacin da yake bayyana wannan ta shafin Twitter, Obama ya lashe takobin tado da batun kare haƙƙin bil'adama a tattaunawar da zai yi da jami'an gwamnatin ƙasar mai ban tafarkin kwaminisanci. Wata sanarwar fadar White House kuma ta ce wannan ziyara mai ɗimbin tarihi wadda ita ce ta farko da wani shugaban Amurka zai kai ƙasar Cuba a cikin shekaru kusan 90. Ƙarin alama ce ta ƙudurin shugaba Obama na shata sabuwar turbar dangantaka tsakanin Amurka da Cuba, tare da kusanto da al'ummar ƙasashen biyu da junansu da ta wato ta hanyar tafiye-tafiye, kasuwanci da kuma samar da bayanai. Sanarwar ta ce Obama zai fara ziyarar kwanaki biyu a Cuba daga ranar 21 ga watan Maris kafin ya zarce zuwa Argentina. Wannan ziyara zuwa ƙasar Cuba ta nuna cewa shugaba Obama ya ƙudiri aniyar ci gaba da abin da yake gani a zaman wata babban nasara da gwamnatin tasa ta samu kafin ya sauka daga kan wannan kujera nan da shekara ɗaya.
A cikin kasar Ghana kuma an samu hukumomi sun ci aka da mutane 53 sun rasa rayukansu a lokacin da wata motar bus da kuma wata motar daukar kaya suka yi karo a kan wata babban hanya da ke arewa da birnin Accra babban birnin kasar a daren jiya Laraba. A safiyar yau Alhamis, shugaban kasar Ghana din John Mahama ya aika da sakon ta'aziyya a shafinsa na Twitter. Ya kuma ce ma'aikatan agaji suna aikin ceton mutane daga wajen da haɗarin ya auku a Kintampo da ke yankin Brong Akaho. Ana tsammanin cewa shi ne haɗarin mota mafi muni da ƙasar Ghana ta taɓa gani cikin shekaru da dama da suka wuce. Rahotanni sun nuna cewa motar ƙirar bus ɗauke da fasinja 42 ta yi karo da wata motar da ke tahowa, abinda ya sa motoci da yawa yin karo da juna. An kuma ce wasu mutane 23 sun jikkata. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu fara ne da batun da zaben da za a yi a jamhuriyar Nijar idan Allah ya kai mu, domin kuwa aski ya zo gaban goshi. A saboda haka muka tuntuɓi abokin aikinmu Ibrahim Garba, wanda a halin yanzu yake can jamhuriyar Nijar ɗin a albarkacin wannan zaɓe da za a yi. To, Malam Ibrahim, muna so ne mu ji da yake aski ya zo gaban goshi, waɗanne batutuwa ne ko kuma abubuwa ne a yanzu haka da 'yan takara suka fi mai da hankali a kai?
Wato, abinda aka fi mai da hankali a kai musamman kowane ɗan takara shi ne batun tabbatar da cewa jama'a a nan ƙasar suna amfana da dukiyar da aka ba su. Don akasari abinda aka fi kokawa a kai shi ne cewa duk da yake an san ƙasar tana da talaucin aka kwatanta da wasu ƙasashe, tana da arzikin uranium, tana da arzikin man fetur, amma 'yan ƙasar ba sa gani a ƙasa. Saboda haka kowane ɗan takara in ya tashi cewa yake zai tabbatar da cewa ana gani a ƙar a wannan karar. Wasu ma da ganin na ɗaya daga cikin dalilan da shi shugaba mai ci ya ɓullo da wani shiri da ake kira ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar, wanda a ƙarƙashin shirin suke ƙoƙarin su ga cewa a maimakon idan aka samu matsala kamar ta fari ko duk wata matsala da ke da nasaba da ƙarancin abinci, a rinka ansuwa abinci daga ƙasashen waje, 'yan ƙasa ne za su kullo da wata dabara tare da haɗin kan gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu a ciyar da 'yan uwa maimakon a rinka fita waje.
To, ya zuwa yanzu a bantarin numfashinka ba, ya zuwa yanzu akwai masu lura na ƙasashen waje da suka isa jamhuriyar Nijar na?
To, ya zuwa zirai ban yi cikin da kowane ɗaya daga cikinsu ba, amma abin da muke ta gani shi ne ko da muka je a haikwatar hukumar zaɓe ta ƙasar mun ga baki, mun ga turawa da cin gan cikin san suna alaƙa da batun zaɓe, watakila suna ɗaya daga cikin jami'an zaɓen ko kai tsaye ko kuma dai wani abu mai kama da haka. To, amma ba mu yi cikus ba da kowannensu, amma dai kamar yadda in faɗa ɗazu akwai manya-manyan baki da yawa da suka zo daga ƙasashen waje saboda wannan zaɓen. Ba mamaki sun riga sun zo ko kuma suna daga zuwa su waɗanda aiki su shine su sa ido kan zaɓen.
To, 'yan takara nawa ne suke takara wannan zaɓe?
Manya-manyan 'yan takara za a ce kusan uku ne, su ne dai aka fi zancensu. kuma kin ga wannan wanda yake wanda har yanzu yake kulle wanda ake cewa wasu na ganin wata kila a saushi ko ba saboda a san wani abu na siyasa ana dab da za a yi zaɓe a saushi ko kuma wata kila wani abu ya kullo da zai sa kar a saushi wato shi Hamma Amadu.
To su ma 'yan Nijar mazauna ƙasar Kamaru sun shirya tsab domin wannan zaɓe da za a yi. Wakilin sashen Hausa Muhammad Aurwa Garba ya tuntubi Alhaji Audi shugaban jam'iyyar Lumana a ƙasar Kamaru ɗin.
Yanzu dai abinda muke ciki yanzu takardun zabo sun zo an aje su inda an yi ran sansama wayannan da ina filin wasa a New Bell muna so kowa yaje dauki takardun su don wanda bai dauki takarda ba zai je zabo ba insha Allah kuma muna so mutane su je da kokari don takarda shine zai zabo da baki ba za a zabo ba ko kance kai dan jami'an wayannan in baka dauki takardun zabo ba duka banza ne kuriya shine magana shine muna roko duk jama'a su zo su dauki takardun zabon ayi kokarin ran da asibiti za a rufe kuma muna so kuma zaben da za a yi mutane kowa ya kwantar da hankalinsa ba mu so rigima ba mu so fitina
farko kenan kuka fara yin zabe a kasar Kamaru
zabon na shugaban kasa wannan karo shine na farko amma zamani Ali Saibu an yi referendum we know an kawo mu nan an ce a dauka we know amma banda wannan zabon tunda Allah ya yi mu wajen ni mu Kamaru nan zabon shugaban kasa wannan shine na farko
shugaban raba katunan zaben na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mini karin bayani
Zakai da Haruna jagoran wannan kungiya da take taraban karti ni ne kuma nake yau na yi remplacing mataimakin consul da yake bayana ya je wajen campaign abinda nake ina fatan ga jama'a yan uwa su tabbatar da cewa cire karti shine nuna son kasansa kuma za mu yi yanda duk kowa zai zo ya yi zabe a cikin kwanci hankali a cikin wadata mun dauki za a yi zabe maison de parti wanda bai sani ba a fili inda ake dauka ana wasan an kokoyo da suke zakuwa nan gade na mu na Hausa da na Bonanjo a can ne za a yi zaben
to kun tanadi jami'an tsaro a ainihin wajen da za ku gudanar da zaben
to lalle insha Allah mun ba da tambaya a wajen mai girma profe ya ba mu izini amma izinin bata shigo hannun mu ba gobe in Allah kai ya ce mu zo mu karba har yau kuma mun tambaya izini a wajen commandant de groupement ya ba mu izini na sojawa wanda za su zo su tsaya a wajen wannan zabe saboda mi saboda kariyar lafiyar jama'a saboda kariyar duk wani fitina
na hira da yan kasar Niger din ga irin bayanin da suka yi min
ni sunana Yakubu Muhammadu Tajigantawa carte de lecteur nawa na samu abinda ke mini ciyo ga yan siyasa namu na Niger masu tai suna campaign amma suna tai suna campaign cewa wai Niger ita ce a bai a duniya tana bai wajen mi
ni ne Alhaji Yakubu Muhammadu Kyamsha na dai murar da nuna gaskiya nayi godiya nayi farin ciki akan bana mun samu zamu zabe duk shekarun daga wuce mun taba zabe ba in ba bana ba yanzu akan wannan ma zabe ina niyyar tafiya amma ina niyyar balaguro akan zabe nan ne tsira na an na kai ban samu ni tafiya ba insha Allah
Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
Mun gode Muhammad kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai zargin da ake wa tsohon mai baiwa shugaba Jonathan Shawara akan matakan tsaro kan Nasamba da sauki wanda a halin yanzu yake tsare. Wakilin sashen Hausa Nasiru Elhika ya dubi wannan al'amari.
Zuwa yanzu dai bangaren kudin sayen makamai ne da ake zargin sun zura da ta hanyar almundahana daga ofishin tsohon mai bawa shugaban kasa shawara kan tsaro Sambo da Suki ne bincike ke gudana da har lamarin ya sanya rundunar soja ta mika wasu hafsoshinta guda 12 don a yi musu tuhuma. Sambo da Suki dai tun awon gaba da aka yi da shi daga gidansa a Sokoro ranar 29 ga Disambar bara yake zaman wakafi. Halin da ake ciki ma babban lawyer Joseph Daudu da ke kare da Sokin ya shigar da bukatar bada bailinsa da kotu za ta saurara ranar 3 ga watan gobe. Da Suki ya ce duk matakan kashe kuɗi da ya ɗauka da izinin tsohon shugaba Jonathan ne. Duk da dai take Jonathan ɗin ya musanta batun bada izinin kashe dala miliyan 2,200,000 don sayen makaman. In haka ne me yasa tuhumar bata gayyato Jonathan don ba da bahasi don gane gaskiyar lamarin ba? EFCC dai ta dage har yanzu tana bincike ne. Bayan zama majalisar zartarwar wannan makon, Minista Solomon Dalun ya ci karo da wannan tambaya daga manema labaru.
Idan ana bin sawun barawo, in bai kai ko ban gidan mutum ku ba, to ba za sai ba. To saboda haka tunda yake sawun ne muke bi, bai kai ko ban gida ku ba, in ya kai mu ko ban gidan mutum, barawo ya shiga nan za ta dole ya tafke shi. To saboda haka idan ba a taba tsohon shugaban kasa ba, to kenan abinda bayanan da yake hannu bai kai da za a kama shi ba, amma in ya kai da za a kama shi babban da zai hana za a neme shi ya zo ya yi bayani akan abinda ya sani. Ina so yana jira su sani cewa ba ai akwai wanda yake amini ne na shugaban kasa, amma da sunan shi ya fita cikin waɗanda suka amsa goron da suke an cafke shi kuma ya mai da kudi. To idan shugaban kasa na iya kama aminin sa, kana gani waye zabare?
Su kansu ƴan majalisar da ta da ke da ikon sanya ido kan ayyukan hukumomin gwamnati na ganin kar a yi riga malam masallaci kan gayyato tsohon shugaba Jonathan. Ga abun da sanata Nazib Gamawa ke cewa,
ka san kowa da nashi aikin, wannan bayani zai an yi bincike kyakkyawan bincike, EFCC suna nan suna kyakkyawan bincike, wataƙila bayan sun kammala kyakkyawan binciken nasu za su fito da abubuwan da suka binciko. A nan ne in suka binciko cewa akwai hannun shugabanni na da, to duk shugaban da hannunsa na ciki dole ne shi ma ya zo ya yi bayani.
Tambayar da ke jiran amsa ita ce, shin ina ma ake kai kadarori da kudaden da ake bayanin kwatowa ne daga barayin biro? Hakanan shin za a iya samun hukunta masu almundana a tsarin kotunan Najeriya da kan share shekaru suna sauraron muhawarar lauyoyi? Misali ma marigayi Prince Audu ya rasu ya bar karar almundana da aka shigar da shi tun wajajen 2006. Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Nasiru, kuma kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a gyara zama domin zan gabatar da shirin Sai Bango Ya Tsage. Masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Ubamana, mataimakin daraktan yaɗa labarai na hukumar Alhazan Najeriya, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na Sai Bango Ya Tsage.
Game da kuɗaɗen da ake ware wa manyan domin tafiya tsakiya, menene ma tambaya ta ta biyu ita ce, a kan mutane da suke yin 419 game da tafiya aikin hajji, suna yin 419 musamman ɗan ƙauye wanda za ka ga an karɓi kuɗin su amma babu maganar sabbi na goji ake ba su, wanda wanda ƙoƙarin gwamnati take yi domin ta ga ta magance irin wannan don tabbas yana faruwa.
To malam uba gare ka.
Aji a gaskiya ban ji tambayoyin nan ba, su mutum da ake na ba
tambayan shi ta farko, wai akwai wasu kuɗaɗe da ake ba manya fiye da saura, me yasa
manya fiye da saura ka manya?
To malam, manyan mutane kamar suwa?
Yawwa, tambaya ta ita ce, manyan bujajen gwamnati akwai kuɗaɗe da ake bayarwa na aikin hajji wanda ake warewa ana ba su wasu adadin kujeru su raba wasu, to ma'anar waɗannan?
To ai ba kuɗi ba ne sai ka ce kujeru, kamar ka ce kuɗi, kana nufin akwai kujeru da ake ba shugabanni su raba?
Yawwa, eh, wannan nake nufi.
Wallahi ban fahimci wannan tambaya ta farko, kujeru
ta farko. Ina ganin ni dai yanda na fahimta, akwai wai wasu ko jihohi ne ko gwamnatin tarayya sai a ware wasu kujeru, misali zan bayar, sai a ware wasu kujeru sai a ba an kai mai mukami ne a baka, kai ka je ka ba wanda ka ga dama. Abinda ina jin abinda yake nufi kenan, ko ba haka ba?
Haka ne wannan
tambaya. Gaskiya a ita dai hukumar Alhazai ta kasa ba ta irin wannan, saboda mu ba mu ma da kujerun, kujerun nan na jihohi ne, in kuma jihohi ke haka gaskiya ba hukumance yake ba. Ita dai hukumar Alhazai biyanta ake, in gwamnati jiha ba ta biya ba ruwanta, amma mu dai ana turo mana kuɗin kujerun nan a sunan an biya, tunda mu ɗaya daga cikin ayyukanmu shi ne in ka biya kuɗin kujera, alal misali akwai kuɗin kwana, akwai kuɗin jirgin da za ka bi, akwai kuɗin mahallinka a Madina da Maka da ciyar da kai da mota da za ka shiga, duka mu hukumar Alhazai an ba da wannan kuɗin, kuma mu tura wa Saudi a ba kamfanonin da suke da wannan alhakin wannan jigilar. To ai jihohi ne suke wannan gaskiya to sai da tambayi jihohi kuma gaskiya an haka suke ba ai adalci ba magana ko wannan din da kake magana gaskiya akwai matsala da dama saboda kuma yawancin mutanen mu ba su fahimtar in mutum yana neman kujera shi bai da ba kowa yana sai ya ce ma ai kamar yadda kake M419 ne mutum zai zo ma ne da dadin baki ya kaji kudin ka ya gaba amma ita hukumar alazai matakin da take dauka alal misali sai da muka buga takarda cewa duk wani wanda ya samu wata matsala da aikin haji ko ya biya kudin shi ba a kai shi haji ba ko an kai shi ba a mar abin da ya kamata ba ga adreshi ga wayoyi da ya kamata ya buga ko ya rubuto ya kawo ku kashi za a biya mar haji haka kuma kamfanoni na jirgin yawo a kowace shekara sai mun buga sunayen su a jaridu ina ga abin da ya kamata shawara da zan bada mu fara yi shine mu rubuta a cikin Hausa jaridunmu na Hausa dan mutane su fahimci su san kamfanonin da za su iya biyan kuɗin su dan su yi aikin haji amma gaskiya babban matsala ce sai mu da jihohi
kun yi aiki tare kenan
aikin ne jihohi mun tafi tsaye dan mu fahimtar da mutane in ba haka ba gaskiya wannan matsala za su jima ana cikin jama'a
Kano ku yi tambaya ko
assalamu alaikum
wa alaikum salam
mai magana Usaini Alhaji
ta
daga kungiyar zumunta social media mataimakin shugaba tambaya ta anan ita ce Hajiya ga babban bako shin me yasa Hajiya zaki ga a gurare kamar Mina da Arafat alhajan mu na Najeriya ana kai su san guri mai nisa sauran kuma mutane za su ga ana kai su tafasa shin wannan kalmar da Bahaushe yake faɗe yawan kudinka yawan shagalinka ne ko fa dai akwai wani abu wanda ya danganci wariyar launin fata shi sa ake kai mu tambaya
to ka gama tambayar
na gama tambayar Allah bai da bako gida lafiya
malam uba gare ka
wato da shirin magana shine akwai gaskiya cewa in za a arabiyan kudin sai na ke biya gaskiya mai wa mu samu a gurare kusa da gurin jiba amma gaskiyar maganan babu maganan
wariya
wariya ko wani abu abin da ya faru shi ne da dama za su ga yawanci ba mu kadai ba ne ba wai Najeriya kadai ba ne yawancin mutanen Afirka da sauransu nan ake aje su saboda abin da muke son ji hankalin mutane shi ne shi filin da yake Mina kwata-kwata ina ji an kyale shi bai iya ɗaukar mutane fiye da miliyan ba zai kai miliyan guda ba amma sai ka ga wani lokaci an takura wajen mutane miliyan uku ko fiye da haka a kisa su wannan gurin kafin wani lokacin ke garu da dama da suka shuɗe gaskiya Najeriya tana kusan tsakiya cikin gurin ne to amma rashin kula na ke jin ko me zan ce dalilin a hankali sai ake tura mu har muka kai inda muke amma hukumar alaƙa ta ƙasa tana da kyakkyawan shirin maido mu inda muke da amma fa a hankali ko kuma idan mahaddasan mu suna da niyyar ainihin biyan kuɗi don da dama yanzu in kace za ka ƙara kuɗi don ake da ta alhaji sai ka fara ce ai dama ba a so ne mutane su je aikin haji sai mutum ya fara kaɗa tsoron wata hadisin da annabi Allah ke cewa mu yi ƙoƙari mu je aikin haji kafin su hana mu to gaskiya akwai wannan matsala so ana so a yi gyaran amma kuma ana tsara ana duban bakin zafi
to Kano mu sake komawa gare ku
to Hajiya Assalamu alaikum
wa alaikum salam
sunana Ibrahim London bai ji da sakatare na Youth Mobilization da media da kuma zumunta social network na Nigeria wato tambayar da kusan zan iya cewa ta danganci abin da ya shafi biyan kuɗin ina so in san cewa a wajen biyan kuɗin a ina ƙarin yake samun fitowa ko kuma rage ya ake kusan kowace shekara ka ga nan an samu ƙarin alhazai za su biya kuɗi kaza sai kuma ka ga an ce ko nan ɓarin an samu rage ban iya tantance daga ina ƙarin yake fitowa ba kuma daga ina ragin yake fitowa ko me isa hakan yake faruwa
ina ganin fa malam uba ya bada ansa wani ya yi tambaya makamancin wannan ya kuma yi bayani akan tsarin da ake bi wani ya yi tambaya akan cewa kuɗi na ƙaruwa da sauransu ba mutum na kusa da kai in baka da wata tambayar
Assalamu alaikum
wa alaikum salam
sunana Alhaji Ibrahim Luja.
Muna jinka.
A tambaya ta ga babban bako shine menene mabambanci ainihin da ke aikin haji ta pilgrim da kuma international? Sai mu ga ko kuma shin menene yasa gwamnati shi ba za su ainihin tsaida tafiya ko in mutum zai tafi a bangaren pilgrim gaba ɗaya kowa ya tashi a bangaren pilgrim, amma sai ka ga da alhazai sun tafi sun tuni sun je sun yi wata da wata ko kuma kwana da kwanaki a Saudiya, amma ƴan international sun shiga sun kwace ainihin jiragen da gaba wajen dawowa sun shiga gaba ɗaya ƴan international sun shiga ƴan pilgrim ɗin dawowa. Menene aikin kuma aikin haji za su ɗauka akan wannan? Assalamu alaikum.
Bambanci shine zai jirgin yawo yawanci an yi su ne na mutane masu hannu da shuni, wannan ba su da lokacin da za su iya kwana 35 zuwa sama a gurin aikin haji. Alal misali ko attajiri ne ko ma'aikacin gwamnati ne wanda ba shi da lokacin da zai tsaya cewa wannan lokacin ya wuce, shi yasa ko kuɗin da wannan ban Allah zai biya ba daidai ba ne da kuɗin da mai mahajici da zai bi jirgin jobi zai. Shi yasa za ka gane zai iya zuwa yawanci ma alal misali za ka sun bi jirgin Ethiopia ne, Shedul Flight ake kiransu, ko Egypt Air, ko ya bi Emirates, ko Lufthansa, ko British Air. Wannan sun sauran da za su tsaya sun sauran da za su dawo. Amma aikin mahajici na jiha sai lokacin da aka gama aiki, kuma jihar da su jirgin da suka dauka na wannan jihar sai ya kai kansu kafin a fara daukansu. Alal misali idan jirgin masu mutum ya bi kuma yana da jihohi kamar guda 10 kuma ya sa su a layi sai ya yi wannan kafin wannan dole kaga lokacin da za su bata ba zai zama ɗaya ba. Shi ya sa jiran ma ba ɗaya ba ne. Shi wannan ya biya ne don a biya mar bukata cikin kankanin lokaci. Shi kuma wannan ya haƙuri ne ya biya kamar kowane mahajici sai lokacin da Allah ya dawo da su lafiya. Ka ji bambancin kenan. Kuɗin ma ba ɗaya ba ne.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke mana fatar alheri daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko ta hanyar sadarwar email.
Sakon farko ta fito ne daga Asma'u matar Lawal Sani na Kawu Daura. Ta ce al'ummar ƙasar Uganda, ina muku fatan kammala zaɓe lafiya tare da samun shugaba na gari. Salama VOA Hausa, to al'ummar ƙasar Niger, lokaci ya yi da za ku bambance tsakanin aya da tsakuwa wajen zaɓen shugaba na gari wanda kuke ganin cewa yana iya cire muku kitse a wuta. Da fatan Allah ya raba ku da zaben tumun dare, amin. Sako daga Bala Muhammad Dabban da Salihu Isa Fana da kuma Haruna BBY ta Masuwa. Sai kuma wata ta fito daga Sade Sa'idu Daura, kace sallama VOA Hausa, ta kaddamu da ta biyo bayan zaben shugaban jam'iyyar PDP, wannan bai zo mana da mamaki ba ganin yadda ƴan jam'iyyar ta PDP suke kukan cewa an dora musu kara da kiyashi.
To ga Maryam da takaitattun labarai kafin mai sallama.
Prime Minister kasar Turkiyya ya faɗi cewa wani basiri mai alaka da kungiyoyin ƴan bindiga Kurdawa ne ya kai harin bom din motar nan da aka kai a garin Ankara wanda ya kashe kalla mutane 28. A wani jawabi yau Alhamis a kafar talabijin, Prime Minister Ahmed ya ce kungiya a waran PKK ta Kurdawa ne suka kai harin tare da wani mutum da ya silale zuwa cikin Turkiyya daga Siriya.
To ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. Darajar naira na ci gaba da karewa domin wasu rahotanni na cewa a yau din nan ana canja dala akan naira 385. Shin yaya karewa darajar naira nan ke shafar rayuwar jama'a ne? Muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na karfe 9:30 na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa ni Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki muke gayyatar ku da ku dakaci shirin yau da gobe.